Afrique.
Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudiri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo da shi a wata a gidan mu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana kan takarba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da ƴan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyen bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniya kadamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya. Kamar dai da za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da Murja Kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsata cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar Murja Kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatar nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin Murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki Murja Kunya, al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata, kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda Murja take?
To mu dai mun ba da ita, Murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali, amma da a ce hukunci akai mata, to da Murja mu muka san cewar ga matsayin ta ga inda zamu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wuce ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a izo kai sai su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta amma wai sakin ta aka yi ya haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na Murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun abin da kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zarafin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na Murja?
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen Murja kenan.
Wai da ikonin
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya ba da belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru, idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatar shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake tsaron kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko Murja Kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuri, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Niger, kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta maida martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahandama dukiyar ƙasa jimkaɗan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Koldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes ɗin da 'yan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Koldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta Saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga dahin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Koldef bai cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su su mai da ulusu, to wani ba karamin katsalandan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Koldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da sauraron kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Niger, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Niger suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Niger a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Niger da Nigeria, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, haidin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakana ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban kungiyar farafula wadda ake cema Forum for Inner Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadi ba waɗanda kasashe guda uku
wato duk cikin kasar ECOWAS duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki don haka yau su da abaya din su ce su yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo wato mai da kasashen su baya ne idan ka diba waɗannan kasashe banda suna sahun baya yau suna da matsalolin tsaron ƙasa suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Niger wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alger nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙarni ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga dawo gani wa'anga hukumta na Niger an su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambassador din Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ke muka saka muka tsuntuka mu ciki kenan mu wanga so jawa wanga abu da take yi wanda ya sa wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta'adda daga mai duburi sai ke sun ba mai babu dajin zaka shiga ka ce ki cikin Najeriya babu shi wannan kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai za ka fide ta kake ce ha Faransa zo ka kai mun dinu so je bakin godan Niger da tattalin mun ta ta alko daga yaris ku zakwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abun da Najeriya ba
tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanda daga Najeriya ne ake ka mani shi
ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu teyo wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita Siriya wuce da ilimi. Sun ga juyin mulki sun kara a cikin rin da aka kawo ta. Yakubu Gawaci da gashi. Na san shi wani sanka. Bai mini sata mai ba ne ya hali da shi. Siriya wuce nan Yakubu Gawaci. Lagos an kawo ta. Ina son su ake.
Ana yin tar da 75.
Shi ma general ne mai juyin mulki. Sai kun ce a lantarki kamil na gana janar na Niger lamizana yana general na wata waltattun don Burkina musa tarawore yana general na mali kirifu na benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne da yi yi mulki shi ma yaro na murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wani mutane shi ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni ne su gori mulki ko da suna gaza ka ta ko ya zai dinge shi zo zan
amma suna cewa kamar da mutum ne tsani ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihi sojoji su ba abin
ya jama'a general ne da tobo shi ba kuma mun ga president da nan to ina ne demokrasi kin take wa an ka tambaya referendum ne an ka yi shi an ka ce wani mun kasa a nuna kasar Niger da mun Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu fi fi gamu sai mu sun masu gaji sun ka samu katin uku kuma sai masu gaji uku sun gudu sun gudu sun gudu ko za mu planning ita tana arziki ne gaskiya yau ce ba ka san inda aka bude kudin ka ba ba ka san inda aka nan can sai dai wayan ta ji ba faransanci
communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout est économique. Ni un qui est de telle arme, ni chacun a son barrière.
Ba amma har yanzu ai kasashen nan ba su fita daga yunwa ba dake kula da harkokin
su ba na tana zuwa dole kuma ta so dan in baka da yanci kana da mota baka da abin gwamnati da ni yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya gari kana nan da mota daga kana nore ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu shi wannan matsayin da muke tsanni da muke ciki shekara 50 fasike an yi kusa 50 ne ego ken Nigeria da ken Nigeria ba mai rabo sun
president an tunta wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo shi billahi ban ganshi ba sai na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannanmu ne Burkina Faso kannanmu ne Najeriya kallonmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasa kwata kwata da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo duka su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duka in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazarin ne suka yi na a hada kano ya fi
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce France an kore ta daga nan ko an kore France shikin duka muka zo muka yi kowa na abu sanni ne abu sanni ne an kore France France ta tafiyarta kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna ji ba inda da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin Sudan ko kasa 12 watakila akwai ɗan Niger ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru na ji ya ce a ɗan Niger su dawo su zo su dauki kafin da shi zuwa Tahiru Gimba mu yi maka adalci kuma Najeriya ba wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Sudan ne abun da yayi da sunan Sidiya kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an nagar sai ne Sidiya da ya tashi kuma mataki ka gani mutane duka su kai wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban Sidiya ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abin da Najeriya da illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kafin wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
ta matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a kuma da matakin da
mu na fata haka ma
ba za mu da aiki ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin ya yi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba dinga yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani in da yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki ka kasan da mu ko hatsi ba mu yi mun Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mun shi ko da yan nasara ba mu yanzu frontier kimo da Benin wannan da aka dike ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan dan ka tabbur kusan da su ta amshe musu gidajen su kuma wai Togo mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kan nan a iso goshin mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga dawo gani wa'anda hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda da shi a nan ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can eh ka sahan ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa eh ka sahan Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su
mun yake ta takunkumi kuma wadanda kasashe duka mali ta dauki alƙawarin za ta yi zabubuka lokaci ya kai na zabubuka musiba burkina lokaci ya kai bai san sabka to mun yi shar ko lokaci bun hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanda kuskure babban kuskure ne wanda babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanda sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president tayin gumba magana nan ta sai da yawo akwai gana kuku a bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yi ta gabo ya kwanta
I'm going to go to the house. In kabbali visa ya samu ka visa mun babu visa mun shaka
da ana cewa kasashen nan na ai su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
hadin musulmi ake fadi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da talabi ga man fita yake da wani ne yake wani ne ba kare albashi kowa ya san gidan ramu yake na fita abinda duruwa ta aje ka adaba adaba ce kinan alheri gari mun muna san gobe musu cikin kasashe masu wani haske na duniya dole ita mun kuma dole mu hada garin mu ba wai zan can ya wani dan wani alaka ya ce a ayin an ga tabbar da ta'addanci
yaki da ta'addanci
Najeriya ai ta'addanci amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka kai noma yanzu babu mai gonan gaskiya babu noma babun zaka take kiwo babun zaka take noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma sai ashirin ne da 36 kenan ya kallon ga duk da daga Maiduguri sai take su ma mai babu daji zaka shiga kace kike cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da anka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ya zaka hidda kake ce ha Faransa zo ka mun don soje bakin gode Niger ta tare ni ta ta alƙawar daga Yesu kuwa kowa ya sani daga sokoto damin kawai su suka shigo da mashin su biyo ta dogon su aiwo da gilege
ya can dama akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aiwatar da kai na turin da ya habube suna ga kula da godan Niger da Nigeria
madalla to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan zan zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace kasa ce ta fitan da na kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma sai mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barmadi hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take da mayakan Hamas a Gaza.
To baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu. Da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma engineer mu na yanzu Mr. Kelvin. A washe rinki muku fata Alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima ku.